wannan yammaci na ranar Juma'a 24 ga watan Ramadan, wanda ya zo daidai 13 ga watan uku. A ci gaba da karatu mana tafsirin Al-Qur'ani mai girma, kamar yadda ake gabatarwa daga wannan masallaci na jama'atu Ijalatul Bida wa Iqamati Sunna bakin kasuwa da ba. Karatunmu na jiya mun tsaya akan suratul A'raf aya ta 135 zuwa da 86. A lokaci yayi mun tashi, amma akwai gaba da ya kamata a ƙara bayani a kanta bayan tarjama da muka yi mata da buƙatar a ɗan ƙara bayani. Kafin ci gaba da bayani, akwai tambaya da aka yi game da abin da ya shafi haɗa sahu, musamman a masallacin da sahu ya kan fita waje, wato asalin cikin ginin masallaci, kamar ranar Juma'a. To dole sahu sai ya zo daidai da nufin masallaci? Wannan ya danganta yanayin masallacin. Idan sahun masallaci zai iya saituwa da sahun waje, wannan abu ne mai kyau. Amma idan ba zai iya saituwa da sahun waje ba, babu yadda za a iya saitu. To shi ma waje, sanda ciki ya cika, waje sai a ba shi hukunci na yin sahu da ba. Sai ya zamana an kula da iya wajen da ake cikinsa, wato iya wajen kenan. Idan aka tashi ta ɓangaren arewa, ba dole ya zama ya yi saiti da cikin masallaci ba, balle a ce ya yi saiti da kuma kudu da masallaci. Misali, ta ɓangaren yamma, ba dole ya zama an ɗauke shi kamar yadda aka yi na masallaci ba, sai zama na kowane shiya da aka masa sahu, to shi kenan sai zama sahunsa a jere yake a wannan wajen. Mun fahimci wannan ko? Ba dole sai ya zama an ɗauko saiti, yanzu wannan sahun da muke da shi a nan a ce a saita shi, sai ya haɗu da na waje ya yi saiti. Idan zai iya yi wa a yi, idan ba zai iya ba babu takurawa a ciki, shi ma sai a fito da wani sahu daban sai a yi masa. To amma na wajen kar ya zo ya karkace shi ma, a iya wajen a yin da yake zama shi ma ya miƙe ba tare da ya karkace ba. Da fatan an fahimci wannan tambaya ɗin. Allah maɗaukakin sarki ya dace da mu. Za mu sake karanta ayoyi guda biyu na jiya, a walam yanzuru fi malakuti samawati wal ardi, da kuma aya mai biye mata, sai mu yi bayani akan gaba ta ƙarshe, sai kuma mu ci gaba da karatunmu. وكمونا شيني تشيغا وركراتنكم. نعم. بسم الله.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم فبأي حديث بعده يؤمنون من يضلل الله فلا هادي له ويذرهم في طغيانهم يعمهون.
نعم وانجدي سبحانه وتعالى يتي أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض, za su yi dubi zuwa ga dalilai da ke nuna ƙarfin mulki na Allah da suke sama da wanda yake ƙasa, wa ma khalaqallahu min shay'in, da duk wani abu ma da Allah ya halitta, ba za su yi nazari a kan waɗannan ba, da zai nuna musu Allah maɗaukakin sarki shi kaɗai ne, shi kaɗai ne abin bauta, shi kaɗai ne a mulkinsa, shi kaɗai ne a zatinsa. Wa an asa an yakuna qad iqtaraba ajaluhum, kuma da tsammanin ya kusa a ce ajalinsu ya yi. a wannan bayani dubbe zuwa ga ajali. Malamai sun yi masa bayanai kamar guda biyu ko guda uku. Na farko aka ce ajal shine alifti isfal. Ajali na a halakar da mutane a shafe su a doran ƙasa gabaki ɗaya. Kamar yadda aka yi ma masu ƙaryata annabawa a baya. A sura ta ba mu labari na annabawa annabi Nuh, annabi Hud, annabi Salih, annabi Lut, annabi Shu'aib, annabi Musa alaihimu salatu wassalam. Yadda suka yi gwagwarmaya kuma Allah maɗaukakin sarki ya shafe al'ummar da suka ƙaryata waɗannan annabawa. To a nan sai aka ce mutane su yi dubi cewa su ma fa'idan suka yi ƙaryata annabinsu irin yadda aka ƙaryata annabawan baya, to fa ajalinsu su ma ya kusa. Don haka idan ya bayyana musu cewa manzon Allah tsira da aminci Allah tabbata a gare shi ɗan saƙo ne daga Allah maɗaukakin sarki, bayan sun yi tunani kamar yadda muka karanta jiya, Allah ya kira su cewa su tsaya su yi tunani a karan kansu game da annabi Muhammad sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam. A wasu ayar ko a wata ayar Allah ya ce in sun ga dama su haɗu biyu da kai da ɗan uwanka abokinka, ku ɓoye ku yi turu ku tattauna ku faɗa ma kanku gaskiya, ko kuma kai da kanka ma ka zauna kai tunani kai tambayoyi a kanka ka bada amsa a kanka game da manzon Allah, za ka tabbatar da cewa shi manzo ne na Allah maɗaukakin sarki, ya zo da abin da zai ceci ɗan adam a duniyarsu da kuma lahirarsu. To a nan idan har kuka yi wannan tunani ba ku yi imani da annabi Muhammad sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam ba, to ku sani ajalinku ya kusa. Kamar yadda mutanen baya ba su yi imani da annabawa ba aka halakar da su, wannan ya zama tsoratarwa kenan. Kamar yadda annabi Shu'aib alaihi salatu wassalam yake faɗa wa mutanensa, yace wa ya qaumi la yajrimannakum shiqaqi an yusibakum mithlu ma asaba qauma nuhin aw qauma hudin aw qauma salih wa ma qaumu lutin minkum biba'id. Ya ku jama'ata, kada saba min da kuke yi ya kai ku da har abin da ya shafi mutanen annabi Nuhu kuma ya shafe ku, ko annabi Hud ko annabi Salih, ga mutanen annabi Lut ba nesa da ku suke ba, wato zamaninku da nasu babu nisa, kun san labarinsu. Don haka idan kuka ci gaba da saba mini, to a irin abin da ya same su zai same ku. Zai zama wa an asa an yakuna qad iqtaraba ajaluhum, bayan sun yi tunani akan manzon Allah, result din ya fito musu cewa manzon Allah ne, sun yi tunani game da halittar sama da ƙasa da iko na Allah maɗaukakin sarki, result din ya ba su cewa babu abin bauta sai Allah maɗaukakin sarki, to fa in ba su imani ba asa an yakuna qad iqtaraba ajaluhum, to an kusa su ma a halakar da su yadda aka halakar da waɗancan mutane. Mun fahimci wannan ko? Ma'ana ta biyu, ajal ana nufin tashin alkiyama. Suna magana cewa tashin alkiyama yaushe za a yi yaushe za a yi, kamar yadda za mu karanta a ayan gaba. Wasu malamai suka fassara an asa an yakuna qad iqtaraba ajaluhum, ajalinsu ya kusa shine tashin alkiyama ta yi kusa. Suna tunani da cewa fa alkiyaman nan za ta zo kamar yadda manzon Allah tsira da aminci Allah tabbata a gare shi ya ba da labari daga Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Ajal na uku ana nufin ajal na mutane ɗaiɗaikun mutane. Kowa yana tunanin cewa fa ajalinsa ya kusa. Don haka idan ka duba ka ga cewa ajalinka ya kusa, wannan zai baka dama ka ƙara imani. Ka yi tunani yadda ka so, kana ƙarami, baka girma ba har ka fara girma, ka yi wayo ka zama saurayi, ka zama mai ƙarfi a jikinka, ka kai shekara kaza, duk da ba haka kake ba, to fa ajalinka ya kusa. Ka tuna cewa wane ma ya mutu bai kai ka ba, wane ya mutu abokinka ne, wane ya mutu ya fika, wane ya mutu bayan ya tsufa, to kai ma fa ka sani ajalinka kullum tafiya yake, domin kwanaki tafiya take. Don haka su yi gaggawa su yi imani tun kafin mutuwa ta zo ta riske su. wannan shi ma wato tunani da kusantar ajali domin mu ƙara imani mu ƙara kusantar Allah madaukakin sarki alqur'ani mai girma yayi kira zuwa ga wannan ubangiji subhanahu wata'ala yake cewa ya ayyuhallazina amanu anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut fa yaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaka wa akun minas salihin ya kuma su imani ku fitar da cikin dukiyarku da Allah madaukakin sarki ya arzuka ku kin kafin mutuwa ta zo ma dayanku idan mutuwa ta zo sai ce ya ubangiji a dan jinkirta mun dan lokaci kada zan yi ta sadakoki kuma da ke cikin mutanen farko kaga idan ajali ya zo babu jinkirtawa walan yu'akhirallahu nafsan idza jaa ajaluha wallahu khabirun bima ta'mal babu wata rai da za a jinkirta mata mutuwa idan ajalin ta ya zo Allah zai ba ku labari game da abin da kuke aikata ko kuma Allah masani ne game da abin da kuke aikatawa dan haka kenan ana nufin ajali anan gurin ajalin mutuwar mutane daddaikun su kowa yayi tsam yayi tunani game da yanda lokaci yake tafiya wannan tunanin zai baka natija shine gara fa ka tsaya ka shafa makanka ruwa ka shiga tekayinka kai abin da ya dace ka dauki rabanka a gidan duniya tun kafin a ce lokacin da ba naka ba ya zo dan haka mu iya kokari mu amfana da lokacin mu a ubangiji subhanahu wataala ya gargade mu da amfanuwa da lokaci kafin alkiyama ta zo kamar yadda alaran ma yake kokarin jawo wata aya ta cikin suratul baqara ya ayyuhallazina amanu anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya yawmun la bay'un wa la bay'a fihi wa la khullata wa la shafa'ata wal kafiruna humu zalimun ya kuma su imani ku fitar da dukiyarku da Allah ya baku ku kashe ta fi sabilillahi kafin wata rana ta zo ba wani ciniki ba wata abokantaka ba wani ceto a wannan rana shi ma dai duk ana mana magana mu amfana da lokacin mu kafin wani ajali ya zo mun fahimci wannan ko a karkashin wannan aya a cewa mu amfana da lokacin mu kafin ajali ya zo malame sai suka yi magana suka ce duk wata ibada da aka bata lokaci sharuɗan ta ya cika da za a yi komai da komai ya kammalu suka ce to daga wannan lokacin ta zama wajibi akan mutumin da ibada ta hau kansa idan ya bari bai yi ba Allah madaukakin sarki zai kama shi saboda an ce mutane su yi tunani su koma zuwa ga Allah madaukakin sarki saboda ba su san yaushe ajalin su zai zo ba la'alla yau ne ko gobe ne ajalin da nisa ko babu nisa misali anan gurin mutum ne wanda Allah madaukakin sarki ya bashi dukiya da zakaya hau kansa sai misali yau din ne ya kamata a ce ya fitar da zakka sai ya jinkiri bai fitar ba ya dauki kaman kwanaki ko watanni bai fitar da wannan zakka ba bai ayyana ta ba bai bada labari a kowa cewa wannan zakka ce ta dukiyar sa a fitar ba har lokaci yazo mutuwa ta zo ta dauke shi suka ce to wannan bashi da wani uzuri a gurin ubangiji saboda me an ce yayi amfani da damar sa ya kula cewa ajalin sa na iya zuwa a kowane irin lokaci dan haka sanda wannan zakka ta zama wajiba a kansa kawai ya samu ya fitar da ita ba tare da ya jinkiri ba misali na biyu kaman aikin haji mutum ne aikin haji ya wajaba a kansa ya samu damar da zai biya kudin aikin haji ba wata matsala sai ce bari sai ba idan je nayi amma fa banan yana da dama zai iya zuwa yayi sai bai je yayi ba to anan yayi yayi sakaci da damar sa da Allah madaukakin sarki ya bashi sai ya mutu to ya mutu da wajibin aikin haji a kansa mun fahimci wannan ko saboda ubangiji subhanahu wataala yayi umarni cewa ayi la'akari da tafiyar lokaci ajali na kusantowa dan haka duk mutumin da ya san akwai wani abu na wajibi a kansa da ya zama wajibi a kansa to ya gaggawa ya aikata wannan abu kafin mutuwa ta zo masa idan mutuwa ta zo masa bai aikata wannan aiki na wajibi a kansa ba to Allah madaukakin sarki zai tambaye shi game da wannan wajibi da yake kansa wallahu ta'ala a wannan kenan. Dan haka mutuwa ta zama wa'azi a gare mu. Tafadil mauti wa'ifan. Mutuwa kadai ta isa wa'azi ga mutane. Muna roƙon Allah madaukakin sarki ya datar da mu. Ubangiji subhanahu wata'ala ya ce fa bi ayi hadisin ba'dahu yu'minu. Da wani magana za a yi imani bayan Alkur'ani mai girma. Man yu'minillahu, wato duk mutumin da aka masa wa'azi da Alkur'ani da yi imani ba, to fa babu wani abu da zaka zo ka karanta masa ya imani. Duk mutumin da zaka zo ka faɗa masa Allah ya ce, annabi ya ce, ka fassara masa Alkur'ani, ka masa bayani, bai gamsu ba, to idan ka zo ka masa wani bayani ba zai gamsu ba. Wannan ba yana nufi yadda wasu karkatattun mutane suke cewa ai in ba a imani da Alkur'ani ba ba magana da za a imani da ita. A'a, ba haka yake ba. Suna amfani da wannan magana domin su kai ga mutane daga amfani da aiki da sunnar manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallam. Hadisi anan ba yana nufin hadisin manzon Allah ba ne. Ana nufin magana. Wata magana ce za ka yi imani in ba ka yi imani da Alkur'ani ba. Shi kuma Alkur'ani da sunnar manzon Allah abu ne guda ɗaya. Ubangiji da ya aiko manzon Allah ya bayyana ai Alkur'ani, sai kuma aka ce aka bashi dama ya bayani da sunnarsa. Wa anzalna ilayka dhikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilayhi. Ubangiji ya ce wa ma yanṭiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Kun ga wannan aya ta tabbatar mana maganganun manzon Allah da ayyukansa wahayi ne. Alkur'ani shi ma menene? Shi ma wahayi ne. Dan haka wato bata ne babba mutum ya fake da wannan aya ya ce ba a aiki da Alkur'ani, ba a aiki kai da sunnar manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam. Mun fahimci wannan ko? Ubangiji ya ce duk wanda ya bace Allah ya batar da shi, to babu wanda zai shiryar da shi sai dai Allah din. Dan haka mu nemi shiriya daga wajen Allah subhanahu wa ta'ala, domin babu mai shiryarwa sai Allah. Wa yazarhum fi tughyanihim ya'mahun, sai a bar su cikin wato zaluncinsu ko cikin dagawarsu suna kai kawo suna taraddudi a ciki har mutuwa ta zo ta dauke su. Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya ci gaba da mana bayani game da matsayin manzon Allah tsira da aminci Allah tabbata a gare shi, bayan an yi umarni mu yi tunani game da shi, mu tabbatar shi wane ne, mu gano matsayinsa kuma mu bashi matsayinsa. To nan ma Allah madaukakin sarki ya mana bayani game da matsayin manzon Allah tsira da aminci Allah tabbata a gare shi, menene matsayinsa kuma shi din wane ne. Allah ce yas'alunaka 'ani sa'ati ayyana mursaha.
Yas'alunaka 'ani sa'ati ayyana mursaha.
Na'am.
Qul innama 'ilmuha 'inda rabbi.
Na'am.
La yujalliha liwaqtiha illa hu. Thaqulat fis samawati wal ardh.
Na'am.
La ta'tikum illa baghta. يسألونك كأنك حفي عنها قل إنما علمها عند الله ولكن أكثر الناس لا يعلمون.
نعم. Ubangiji subhanahu wa ta'ala yana fada wa manzansa yace yas'alunaka 'anil sa'ati, mushrikai suna tambayan ka game da tashin alkiyama. Ayyana mursaha, wani lokaci ne za ta tabbata ita tashin alkiyama din? Ul, ka ce musu innama ilmuha inda rabbi, abin sani iliminta kawai a wajen Ubangiji yake. La yujalliha liwaqtiha illa huwa, ba wanda wato ba wanda za a bayyana masa lokacin tashin alkiyama sai shi Allah kadai ya sani. Allah baya bayyana lokacinta a kowa, ya bar ilimin a kansa. Taqulat fi samawati wal ard, tayi nauyi a sama da kuma ƙasa. La ta'tikum illa baghta, tashin kiyama ba za ta zo muku ba sai dai kwatsam, ba zato, babu tsammani. Yas'alunaka ka'annaka hafiyun anha, suna tambayarka kamar wanda ka nace da tambaya game da tashin alkiyama kai ma. Qul innama 'ilmuha 'inda Allah, kace musu ilimin tashin alkiyama a gurin Allah yake. Walakinna aktsarun nasi la ya'lamun, sai dai mutane da dama ba su sani ba. Wannan aya mai girma ta mana bayani akan kebantuwar Allah madaukakin sarki da sanin lokacin tashin alkiyama ta gurare daban-daban ba da usulubi ɗaya ba ba da lafazi ɗaya ba da lafuza da yawa daga cikin lafuzan da wannan aya ta tabbatar mana da cewa tashin alkiyama ilimin ta na gurin Allah fadin Allah madaukakin sarki ul innama ilmuha inda rabbi kace musu ilimin ta yana gurin Ubangiji wannan yana nuna mana Allah shi kadai ya sani kuma lafazin yazo ala sigatul hasar idan aka ce hasar shine kebanta abu a killace shi zuwa ga wani abu wato an nasabta ilimin tashin alkiyama kafrun ne hakiki na hakika cewa iya Allah madaukakin sarki shi kadai ya sani ba wani wanda ya san lokacin tashin alkiyama sai Allah madaukakin sarki balarabe idan yazo da irin wannan siga ta innama to yana nufin takaita abun zuwa ga wanda aka jingina masa mun gane ko kenan an takaita sanin tashin alkiyama zuwa ga wa ubangiji subhanahu wataala usulubi na gaba la yujalliha yujalliha bi ma'ana yuzhiruha liwaqatiha ba wanda yake bayyana lokacin ta a fahimci lokacin gashi nan illa huwa sai Allah madaukakin sarki kenan akwai lokacin tashin alkiyama sananne a wajen wa a wajen ubangiji subhanahu wataala zai bayyana lokacin idan lokacin yazo wannan ma yana nuna mana kebantuwar Allah madaukakin sarki da sanin lokacin da alkiyama za ta tashi saqulat fis samawati wal ard tayi nauyi a sama da ƙasa wasu suka ce ma'ananta shine sama da ƙasa ba za su iya rike ilimin tashin alkiyama ba idan aka fada musu ko aka sanar da su ga lokacin da za a yi tashin alkiyama to ba za su iya jure sanin wannan lokaci din ba mun fahimci wannan ko kaya ne mai nauyi sosai ilimin ya fi kwakwalwarsu domin ilimi ya shafi mutum manzon Allah tsira da aminta Allah sabata a gare shi yace anzilun nasa manazilahum yace hajjasun nasa bima ya'lamun idan za ku bada labari a mutane ko za ku karantar da su ilimi ko faɗa musu abin da kwakwalwarsu za ta iya ɗauka akwai mutumin da za ka iya ba shi karatu mai yawa ya ɗauka amma in ka zo da za ka shekara goma kana bin wata kwakwalwar da ba za ka iya ɗauka ba to sama da ƙasa yadda sama take da faɗi take da kauri take da ƙarfi to da za a jeho mata ilimin tashin alkiyama da ya mata nan yanda ƙasa take da faɗi da duwatsu a cikinta da wane ne a jeho mata ilimin tashin alkiyama a bayyana mata shi da ba za ta iya ɗauka ba abin ya fi ƙarfinta mun fahimci wannan ko kamar yadda ubangiji subhanahu wataala ya kwatanta cewa dan adam ba zai ga Allah madaukakin sarki a duniya ba sai aka kwatanta da wa aka kwatanta da dutse qala fanzur ila aljabal fa in istaqarra makanahu fa sawfa tarani falamma tajalla liljabal rabbuhu liljabal ja'alahu dakka'a ubangiji da ya bayyana a dutse sai dutse ya rugurguje mun gane ko dan haka kenan abinda ke sama da ƙasa sai Allah ya ce saman da ƙasan kanta ba ma abin da ke ciki ba sanin tashin alkiyama ya mutu nauyi ya fi ƙarfin kwakwalwarsu dan haka wannan abu ne wanda yake Allah ya keɓanta kansa da shi shi yasa idan tashin alkiyama ya zo za ka ga taghayyurun nizami tsari gaba ɗaya ya canja lokacin ne za ka ga ash-shamsu kuwirat rana an juya ta yadda take hasko mu to za a murgina ta a juya ta sai zama babu haske kaga an hada wuta ai rana da wata a guri daya kaga kogi ya kama da wuta saboda kusantowar tashin alkiyama kaga an nujumu intasarat ko inkadar sun wargaje sun faffashe mun gane sun tarwatse taurari kenan wannan duka idan tashin alkiyama ya kusa rana ce da za ka ga sama ta dawo kamar ka ɗauko dalma tanarka yau mata kuni sama'u kalmuhu ka ga dutse ya zama kamar audiga ya yi laushi saboda wahala da irin wannan rana ɗin don haka ubangiji subhanahu wa ta'ala ya ɓoye mabayinsa sanin lokacin tashin alkiyama. Wannan kenan sakulat fi samawati wal ard yana daukan ma'ana cewa idan alkiyama ta zo komai zai sha wahala. Idan aka ce sakula alal insani shay'un ko himlun bi ma'ana ya dauko kaya mai wahala. Rana ce wanda mutanen da ke sama da ƙasa da halittun da ke sama da ƙasa to abin zai mutu nauyi saboda za su dauko kaya mai nauyi. Ubangiji subhanahu wata'ala ya siffanta ranar tashin alkiyama da cewa yawmun asir rana ce mai wahala. Allah ya ce yawmun asir ko alal kafirina ghayru yasir rana ce mai kunci mai wahala akan kafirai ba ta da sauki, inji Allah subhanahu wata'ala. Suka ce wannan yana daga cikin ma'ana saqulat fis samawati wal ardi ay bi ma'ana ala ahli samawati wal ardi wallahu ta'ala a'la. La ta'tikum illa baghta tashin alkiyama ba za ta zo muku ba sai dai kwatsam ba tare da kun tsammanta ba ba tare da kun sani ba haka kawai tashin alkiyama zai zo. Ubangiji subhanahu wata'ala ya ba mu labari hal yanzuruna illa an ta'tiyahum sa'atu baghta me suke jira babu abin da suke jira sai dai kiyama ta zo musu kwatsam babu zato babu tsammani. Wannan zuwan ta baghtata be baya kore alamomi da manzon Allah ya faɗa ko kuma suka zo a cikin alkur'ani cewa alkiyama tayi kusa ko idan aka ga alama kaza alkiyama tayi kusa. Wannan baya kore haka. Alkur'ani yace ata amrullahi fala tasta'jiluhu al'amarin ubangiji yazo shine tashin alkiyama dan haka kar ku gaggauta ma Allah ku bar shi lokacin yazo kuma zai auku kamar yadda Allah madaukakin sarki ya kaddara ya rubuta. Yazo a cikin hadisi manzo Allah ba da labarin alamomi na tashin alkiyama. Daga cikin alamomin tashin alkiyama akwai aiko manzon Allah, akwai rasuwar manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam, akwai yaduwar musulunci ya shiga gabashin duniya da yammacin duniya ko ina da ko ina musulunci ya shige shi. Waɗannan duka alamomi ne na me na kusantowar tashin alkiyama da wasu alamomi manya-manya da manzon Allah ya faɗa wanda ba su faru ba suna faruwa wasu kuma sun faru. To wannan ba zai kore cewa tashin alkiyama baka tatan za ta zo ba domin mutane za su shantake duk da ana ganin waɗannan alamu. Wanda ba shi da rabo ba zai shirya ba, yana gani tana zuwa ɗin ga alamomi suna bayyana amma ba zai tsaya ya mata shiri ba, zai shantake game da al'amarinsa hankalinsa zuwa ga duniya kawai shi iya damuwarsa kenan. Manzon Allah ba mu labari hadisi wanda Imam Abu Dawud ya rawaito shi tashin alkiyama lokacin da tashin alkiyama za ta zo wa mutane ne a lokacin gafala. Wani mutumi ya je ya tatso nono a jikin raƙumarsa ko saniyarsa ya sa a kofi ko a ƙwarya yana ta lissafi bari in je gida a nemo siga a nemo fura a dama a sha ga nonon a hannunsa kawai sai a busa ƙaho kowa ya faɗi ya mutu. Wani mutumi yana gonarsa ga bohol yana fitar da ruwa inji yana jawo ruwa yana gyara fangulan shinkafa yana magana yanzu shinkafan nan a gama na zo na cire ciyawa a sa mata taki na ɗaya a sa na biyu ta yi kunshi ta yi wane ne na san buhu kaza na sayar da kaza a ci kaza a yi kaza kawai sai tashin kiyama ya tashi. Haka manzon Allah ya ba mu labari. Wasu kuma ka zo shagon mai dinki ko kuma mai yaji nawa ne yajin nan kaza ai kiyama an yi ciki ya ɗauko almakashi an ware za a yanka kawai sai dai a ji an busa ƙaho. Kai kuma a lokacin kana lissafi yanzu in ya bani aka naɗe mu na kai ma tela ya mun dinki bai kyau mai ado mun gane ko kai kana ta lissafin wani abu zai faru a gaba kawai shi kenan sai ubangiji ya sa a busa ƙaho. Haka manzon Allah ya ba mu labari dan haka mu tsaya mu yi matashin alkiyama shiru za ta zo mana baktata ba tare da mun sani ba. Haka kuma karamar tashin alkiyama ma haka take zuwa mutane wato mutuwar da take kuma yadda tashin kiyama za ta zo ba gatata haka mutuwar mu take zuwa mana yawanci ba gatata. Ka shigo mota daga Kano za ka taho damban kayo sari kana lissafin za ka saida abu za ka ci riba da calculator a hannunka kana ta lissafawa ga yadda za ka samu kuɗi kuɗin ya yanzu jarinka 300,000 ne ko 500,000 ko 1000 kaza ka siyo kayan nan zuwa lokaci kaza ka zama biloniya ko miloniya kawai sai kaga an yi hatsari a mota sai ka fadi ka mutu to haka ajalin shi ma zai zo mana Allah madaukakin sarki ya datar da mu muna roƙo Allah ta mu amfana da lokacin mu ya zama mun samu ƙarin imani da kusantuwa zuwa ga Allah subhanahu wata'ala ubangiji yace la ta'tikum illa waqta wannan ma yana nuna ikhtisasullahi subhanahu wata'ala bi waqti wuqu'i sa'a ke bantuwar Allah da sanin lokacin da yace tashin kiyama za ta kasance saboda Allah yace la ta'tikum illa waqta yas'alunaka suna tambayanka game da lokacin tashin alkiyama ka annaka hafiyun anha kamar kai ka naki da tambaya akan lokacin tashin alkiyama ma'anar wannan shine su mushrikai suna ganin cewa manzon Allah ya nace da tambayan Allah yaushe kiyama za ta tsaya kuma Allah ya surranta masa a sirrance cewa lokacin tashin alkiyama lokaci kaza ne shi yasa suke manzon Allah yake musu gargadi da tashin alkiyama yace musu inni lakum nazirun bayna yaday azabi shadid har su tambaye su mata hadar wa'adu in kuntum sadiqin to wannan tambayoyi da suke masa suna tsammanin manzon Allah ya nace ma Allah da tambaya domin duk mutumin da ya nace da tambaya akan abu to ana tsammanin zai samu ilimin sa mun gane ko kamar yadda wani mawaki yake cewa sani in jahiltin nasa anna wa anhum ki tambaya idan har baki sani ba ki tambaye mutane tsakanin mu da su wane ne wanda za a ce shine wani wannan kenan walaysa sawa'an alamun alimun wa jahulu ba daidai suke ba da wanda ya sani da wanda bai sani ba wato da wanda yake tambaya da wanda baya tambaya ba su zo daidai ba tunda kai manzon Allah ka tambaye ubangiji ka tambaye shi to mu ma ka dan zo ka sirranta mana sirru ne daga mu sai kai ka faɗa mana yaushe ne lokacin tashin alkiyama to shine ubangiji yake sun tambaye ka kaman ka tambaye ubangiji to baka tambaye ubangiji ba kai mun gane ko ba ka da ilimin tashin alkiyama dan sanin lokacin tashin alkiyama ba shi bane abin da ya kamata a sani ka tabbatar kai imani za ta faru in ma aka ce lokaci kaza ne in mutum ba shi da imani to ba zai imani ba mun fahimci wannan ko kul innama ilmuha indallahi ka ce musu ilimin tashin alkiyama yana gurin wa yana gurin Allah subhanahu wata'ala wannan ma ya sake tabbatar mana da cewa Allah ne ya san lokacin tashin alkiyama walakin aksara nasi la ya'lamun mafiya yawan mutane ba su san da cewa tashin alkiyama din za ta zo ba ko kuma ba su imani da cewa tashin alkiyama za ta zo ba dan haka ilimin mu shine mu sani cewa akwai tashin alkiyama kuma mu imani da lokacin akwai lokacin Allah madaukakin sarki ya boye makansa ya tabbata a cikin hadisi shahararren hadisi kamar yadda malaman lugha suke cewa shahara ba shahara ta malaman hadisi ba mala'ika jibril ya zo ya tambaye manzon Allah game da musulunci yace menene musulunci manzon Allah ya bashi labari ko ya fara arkanin islam guda biyar yace menene imani manzon Allah ya fada masa imani ya fadi rukunan imani guda nawa guda shida sai ya tambaye shi yaushe za a yi tashin alkiyama sai manzon Allah ya ce masa kai da ka tambaye ni baka fi ni sani ba kamar yadda ni ma ban sani ba da ni da kai daidai muke ba wanda ya san lokacin da za a yi tashin alkiyama sai ce to ba ni labarin alamomin ta kun ga manzon Allah bai san lokacin tashin alkiyama ba wannan abin da yake nuna mana shine mu aje manzon Allah a matsayinsa ba za mu bashi matsayin da Allah madaukakin sarki bai bashi ba kamar yadda a baya aka ce ni tunani game da manzon Allah mu bashi matsayinsa muka yi bayani akai muka faɗi falala ta manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa sallam da yadda Allah ya fifita shi wajen hankali da tunani akan sauran ƴan adam Allah ya bashi hankali da tunani da hangen nesa ba kamar yadda mushrike suke nasafta shi ba to wajen baki matsayi da yabansa ba za mu wuce iyaka ba mu baki matsayin da ba nasa ba muke ya san lokacin tashin alkiyama Allah madaukakin sarki ya kore masa mun fahimci wannan ko manzon Allah ce kar ku tambama ni kamar yadda nasara ka tambama annabi Isa dan Maryama ni bawan Allah ne ni kuma manzon Allah ne na'am ubangiji subhanahu wata'ala ya ce ka ce musu la amliku li nafsi naf'an lokaci ko to zamu dakata anan insha Allah ta'ala aya ta gaba ita ma tana da alaka da wannan aya din cewa manzon Allah bai san gaibi ba kamar yadda bai san faruwar tashin alkiyama ba akwai wasu abubuwa na gaibi da Allah ya koye bai sanar da manzon sa sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallam ba a muna cikin wannan karatu sai ga manyan manyan baki da suka ziyarce mu daga ciki akwai Sheikh Al-Imam Nuh Abdul Mumin tare da shine shugaban malamai na kungiyar jama'a Zarat Bidawa ta Mutu Sunna National Headquarters tare da Malam Haruna F. Yanda shine shugaba na gudanarwa da shugaba na agaji Malam Abdullahi da kuma babban bakon malami amma dan gari ne yawa kamar yadda na faɗa kwanaki malam dan gari ne ya san damban sosai Malam Abdullahi Madara Dr. ko Dr. ne ko yawa Dr. Abdullahi Madara ga sunan sun kawo mana ziyara ta musamman domin karfafawa da kuma domin karfafawa dai kawai da kuma ƙara kwasan lada ka zo ka zauna a guri da ake karantarwa ko da ba karatun bane ya kawo ka to zaka samu lada yanzu wani yazo a ce shi cajin waya kawai yazo yi masallaci da yazo cajin waya mala'iku sai suka zo raba rahama sai a ce wani fa cajin waya yazo sai Allah ce a kinwa kawai ku bashi ai yazo ya hadu da mutanen kirki da ake karatu bari ma malami yazo don karfafa da bada shawarwari kun ga wannan babban aiki ne dan haka zamu bada lokaci a malam la'anna akwai dan tsokaci da shawarwari da karfafawa da zai mana fal ya tafaddal mashkur
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته من أقار بديك الله سبحانه وتعالى مهلي تم مهلي تم قواد قومي والنبي سكدر وسا دبي وسا درهم وسا يهدامو a cikin wannan masallaci yau muna 24 ga watan Ramadan hijirar manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wa sallam daga birnin Makka zuwa birnin Madina bana shekara ta 1447 wanda yake yau muna daidai da 13 ga watan 3 miladiyar haifar Nabi Isa alaihi salam 2026 alhamdulillah wannan ziyara da muka kawo zuwa ga ƴan uwan musulmai dama annabi ya ce al muslimu akhul muslim shi musulmi dan uwan musulmi ne ba yadda ya cuce shi ba yadda ya ha'ince shi ba yadda ya yi masa ingiza mai kanto ƴan uwan musulmai kamar yadda muka samu malam yana karantar da mu إن هذا لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد لله wannan abune wanda ya kai ga wanda wato ya ce kowa ya mai da hankali kuma ya ƙara wato zage damtse da rikon waɗannan abubuwa da malamin karantar da mu musamman malamin ya karantar da mu abin da ya shafi tashin alkiyama wanda tashin alkiyaman nan du mai hankali ya san akwai ranar da za a yi tashin alkiyaman nan ba kamar yadda kafirai suke cewa ai za mitina wa kunna turaban fa inna la fi khalqin jadidin suke cewa wai idan muka mutu muka kuma ƙasa ƙasusuwanmu suka riddige wai za a tayar da mu wata sabuwar rayuwa ta daban dan uwan musulmai ya zama wajibi irin waɗannan karatuttuka musamman a halin da muke a yanzu ana neman irin waɗannan karatuttuka da kuma bayani na irin waɗannan malamai da kuma nama gabata ya zama wajibi mu rike mai aiki kuma mun tadda malam yana magana akan tashin al-iyamar da kuma mutuwa har ma ba da misalin kamar wanda ya je sari Kano yana dawowa in lokaci yayi sai dai kaga wato a waya an tura hoton mutum ka dinga ta dazun nan kuwa da safe yace mun zai tafi Kano yan uwa musulmai ita mutuwa Allah subhanahu wataala yace kullu nafsin za'iqatul maut wa inna ma tuwaffawna ujurakum yawmal qiyama faman zuhziha 'anil nari wa udkhila al-janna faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur Allah ka kusantar da mu zuwa ga aljanna ka nesanta mu da shiga wuta wannan ziyara ta kawo ɗan uwanci na musulunci muna addu'a malam Allah saka masa da alkhairi kuma mutanen damban Allah saka masa da alkhairi domin ni wannan masallaci na iya tunawa sau daya mun zo daga gamawa an yi mitin na jaha anan aka yi mitin na jaha kuma bayan magariba bayan isha aka gabatar da wa'azi to kuma gaskiya tun daga wannan lokaci Allah bai kaddara na samu dama na zo wannan masallaci da sunan wa'azi ko kuma ziyara ba dama Allah subhanahu wataala yake kaddara abin da yaso a lokacin da yake wato kuma yaso alhamdulillah wannan dankon zumunta da yake ainihin tsakaninmu a matsayinmu na ahlus sunna muna roƙon Allah subhanahu wataala wannan wato dangantaka Allah ya ƙara ƙarfafa ta kuma ya ƙara mana haɗin kai ya ƙara mana lafiya da zama lafiya muna roƙon Allah subhanahu wataala musamman iyayenmu da kakanninmu da surkayenmu magabata Allah ya gafarta musu irin su a Sheikh Ismaila Idris bin Zakariya da a Sheikh Abubakar Mahmud Gumi da irin su a Sheikh Muhammad Sani Haya Jingir da sauran dukkan malamanmu manyan malamanmu na ainihin wannan da'awa ta sunna domin a sanadinsu ne wa'azinsu Allah ya kaddara mu muka fahimta muka kuma muke bin maluma muna ɗarfatawa muke jin wasu abubuwa har ga sunna ta kai a Najeriya a wannan matsayi da ta kai muna fata yadda muka haɗu a nan gurin Allah haɗa mu a gidan aljanna amin duka ina mana addu'a Allah saka mana da alkhairi wallan kuma wannan da'awa da ake yi a cigaba ba dare ba rana fatan Allah mai girma da haka ta mike mu wannan hira da ziyara da muka yi Allah sa mu irin ta a cikin gidan aljanna
amin
assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh a doctor muna godiya Allah madaukakin sarki ya saka da alkhairi ala sa sakamako da ubangiji yake bayarwa a masu ziyaran juna don ubangiji Allah madaukakin sarki ya tabbatar muku kuma Allah madaukakin sarki ya tabbatar mana
amin
Allah madaukakin sarki ya sa mu tarayya cikin lada Allah ya sanya mu cikin waɗanda za a yanta a wannan wata
amin
mai albarka Allah madaukakin sarki ya karba mana ayyukan mu addu'o'i da malam ya mana a nan garin damban da mu kanmu gaba daya muna roƙo Allah madaukakin sarki ya amsa mana
amin
a saboda lokaci a zamu bada koda minti biyu malam Nuhu a zai dan ƙara bayani dan daidai gurgudo shi koyaushe muna tare da shi yawa a amma dai zamu bada koda minti biyu sai ya tafabbal mashkura to duk ko addu'a aka mana
Alhamdulillah sallallahu alaihi wa sallam assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ina godiya wa Allah muna kaskantar da kai da addu'o'i Allah kafin ibadunmu wannan wato wata da muka keto cikin sa aka taho yanzu ana gab da ƙarshe gaskiya muna fata ubangiji Allah ya sa mun yi dace kuma lallai muna kwanakin yantawa ubangiji Allah ya sa mu samu wannan yantawar Allah ya ba mu dacewa amma kuma fa wannan kwanaki din ƙara dagewa ake abinda kake yi da sai ka ƙara kokari mu ƙara kokari sosai mu ƙara dagewa mu kara neman afuwa da rahama da rangwame kuma yanda na ji ɗazumana yana faɗa a kudu ba yana karanta wasiyar da annabi ya yi ana na Aisha yawa innaka al'afu tuhibbul afu fa'fu anna ko da lokaci ya kure dai sai kai kokari ka samu kai addu'o'i wanda suke masu haɗe abubuwa da yawa a ciki a samu asira da fatan Allah madaukakin sarki ya wada taimako ya saka wa malamin da alheri da yake ta wani tafsiri shi ma dokta da yake ta kokari ta can yana mara karatu da gudanar da tafsiri da duba alqur'ani a gaba da baya wanda yake alqur'anin ne duk faɗinsa ne wato ciki da kowane gefe yawa ana faɗakar da mu Allah madaukakin sarki ya saka musu da alheri kuma muna fatan Allah ya ƙara muku basira wato ta karantar da al'umma ya ba ku dukkan dacewa kamar yadda dokta ya mana addu'a dukkan masu ƙoƙarin daga musulunci Allah madaukakin sarki ya taimake mu su malam Abubakar Gumi da malam Musa addu'a in ban manta ba akwai karace na tsawaita wato akwai wata semina da aka yi kwanan nan yawa wanda aka jami'ar Bayero ta karrama malam Abubakar Gumi kuma haka ba saboda gudumawar da ya bayar aka kwana da kwanaki ana faɗan tarihinsu da wayarsu da sauransu wanda ban mamantawa akwai Farfesa Ali Dauda ɗan damban ne jajirtacce ne ahalussunna ne gogegge tsayayye wanda safiyar abin tana fitowa suka runguma yawa kuma Allah madaukakin sarki ya masa farfesan dai duk da haka yawa ana ta ja ana hanawa to gashi kuma Allah ya ɗaga shi to har da shi a cikin faifofin da aka yi na karramawa da girmama malam wanda inda da sai dai a hankali to muna fatan Allah madaukakin sarki ya ƙara wa wannan tafiya albarka da kuma ƙara mana taimako da can taƙaita nan assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh mu ƙara da karanta fatiha da yi wa annabi salati da fatan Allah ya karɓa mana dukkan ibadunmu da kuma biya wa kowa buƙatun sa na alheri bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim amin اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت وسلمت تباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم العالمين إنك حميد مجيد ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين